Shirin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Lahadi 20 ga watan Maris a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Ibrahim da kanan labarai.
To Maryam, sojojin Rasha sun kai harin bom kan wata makaranta inda mutane kimanin 400 ke fakewa a birnin Mariupol na kasar Ukraine. Har yanzu jami'ai a kasar Ukraine basu bayyana adadin mutanen da suka mutu biyo bayan wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai ranar Juma'a a wani sansanin soji ba. Sannan garwakin sojojin Rasha sun cika wani ɗakin mutuwari a mazir na kasar Belarus ta yadda babu wurin zuba wasu gawarwakin.
Madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƴan bindiga na ci gaba da sauya salo a har-haren da suke kaiwa a wasu yankunan birnin Gwari da ke jihar Kaduna. Yanzu ta kai ga wasu mutanen na miƙa wuya ta hanyar kulle yarjejeniyar biyan kuɗin sasanci. To ko ina mafita a wannan lamari?
Wato akwai buƙatar gwamnatocin jihohin da iyakokin yankin Birnin Gwari da yankin Kagara ya shafa da su yi ƙoƙarin su zama da masu aikata waɗannan laifukan, saboda kullum kamar da nake faɗa, masu aikata laifukan kan nan an san su. Magana amfani da ƙarfin tuwo ko ƙarfin soja ba za ta kawo maslaha ba. Gwamnatin jihar Kaduna akwai buƙatar su sake shawara, su sake duba matsayinsu.
Dr. Yahuza Ahmad Getsa kenan, masanin harkokin tsaro, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. A kudu maso gabashin Najeriya kuwa za ku ji cewa ƴan bindiga sun kai farmaki a wani ofishin ƴan sanda da ke garin Omugumu a jihar Imo a jiya Asabar. An samu asarar rai, wasu kuma da dama sun jakkata sanadiyar harin. Sannan kuma za ku ji cewa al'ummar kasar Ghana na ci gaba da yin kira ga gwamnatin kasar da ta taimaka ta bude iyakokinta da ta rufe saboda annobar coronavirus don samun walwalar harkokin kasuwanci. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sojojin Rasha sun kai harin bom kan wata makarantar fasaha inda mutane kimanin 400 ke fakewa a birnin Mariupol wanda aka yi wa ƙawanya a ƙasar Ukraine. Majalisar birnin na Mariupol ta faɗi yau Lahadi cewa harin ya ruguza ginin. Nan take dai ba a samu rahoto kan waɗanda suka tsira da ransu ba. Jiya Asabar, majalisar birnin ta ce an kwashi dubban mutane daga gidajensu ƙarfi da yaji. Cikin makon da ya gabata, an kwashe dubban mazauna birnin Mariupol zuwa cikin ƙasar Rasha, a cewar majalisar birnin Mariupol ɗin a wani bayanin da ta yi ta kafar Telegram. Ta ƙara da cewa waɗanda suka shiga gidajen sun kwashi mutanen ba bisa ƙa'ida ba daga gundumar Libobarzini da kuma wata mafaka da ke wani ginin wasan motsa jiki, inda mutane sama da 1000 akasari mata da yara ke fakewa saboda yawan har-haren bom da ake kaiwa. Har yanzu jami'ai a ƙasar Ukraine basu bayyana adadin mutanen da suka mutu biyo bayan wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai ranar Juma'a a wani sansanin soji lokacin da sojojin ke barci a garin Mykolaiv da ke kudancin Ukraine ba. Ba a yadda mu ce komai ba, saboda har yanzu ba a kammala ayyukan ceto ba, kuma ba a gaya ma iyalan mamatan ba, abinda mai magana da yawun rundunar soji Olga Malachuk ya gaya ma kafar labarai ta AFP kenan. Wani soji dai ya gaya ma kafar labaran ta AFP cewa an gano gawarwaki 50, a yayin da wani kuma ya ce gawarwakin da ke ƙarƙashin baraguzai za su kai 100. Mykolaiv dai na a tazarar kilomita 130 ne daga muhimmiyar tashar jirgin ruwa ɗin nan ta Odessa. Gawarwakin sojojin Rasha sun cika wani ɗakin mutuwari a mazir na ƙasar Belarus ta yadda babu wurin zuba wasu gawarwakin. A wani asibiti na wannan birni na ƙasar Belarus mai nisan kilomita 60 daga kan iyakar Ukraine, sako-sako da farfajiyoyi sun game da kuka da ƙorafe-ƙorafe na sojojin da ke fama da raunukan da suka samu a fagen daga. A babbar tashar jirgin kasa ta garin an naɗi bidiyon sojojin Rasha na jigilar sojojin da suka samu raunuka daga wata motar ɗaukar majinyata zuwa jirgin kasa da ke jira, wanda hukumar jiragen kasa ta Rasha ke tafi da shi. Sana'a Naruya, wani garin da ke kusa da kan iyakar Ukraine, mazauna garin sun ce an maida wata tsohuwar tashar mota asibitin Rasha, inda ake kai sojojin Rasha da suka samu raunuka daga Ukraine ta jirgin sama. Ana musu jinyar gaggawa kafin a karasa da su Mazir da kuma Omel, headquarter yankin.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar, za mu leka bangaren rahotanninmu. Farmakin da 'yan bindiga ke kaiwa a jihar Kaduna na daukar sabon salo yanzu. Al'ummar yankin birnin Gwari da ke jihar sun ce kusan kullum sai 'yan bindiga sun sace mutane, kuma duk wanda bai yarda ya bi su daji ba sai su kashe shi. Wasu lokutan kuma sukan kulle yarjejeniyar biyan kudin sasanci da wasu jama'ar yankin. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da wannan rahoton.
Har-haren 'yan bindiga a wasu yankunan birnin Gwari dai na nema su zama ruwan dare, saboda yadda 'yan bindigan kan afka garuruwa kuma lokaci ma su sace mutane. Har ma tun wasu al'ummomin kan kulle yarjejeniya ta sasanci don mika kudaden da za a kyale su. Malam Kabir Ibrahim ɗaya ne daga cikin al'ummar yankin birnin Gwari, kuma ya shaida wa muryar Amurka cewa a ƙarshen makon da ya wuce ma akwai wani abokin shi Abdullahi Abubakar da 'yan bindigan suka kashe shi.
Wannan yaro wanda ake cewa Abdullahi Abubakar abokina ne. Abdullahi an kashe shi ne karfe 6 batai ba na yamma. A lokacin da aka kashe shi, a gurin daga gidan shi inda zai shiga gida bai wuce minti 3, 'yan bindiga ne wanda ake cewa Fulani. Because gurin bai a taba tunanin za a iya ganin kidnappers a gurin ba, because akwai camp kusa da gurin na soja. A wannan gurare an kashe mutane da yawa, da mata da maza, an kuma kwasa. In dai baka yadda an wuce da kai ba, to za a kashe. An kashe wani wanda ake cewa Alhaji Ibrahim na Alhaji Audu, shi kuma dillali ne na buhuna, ya taso daga layin dan auta zai je dandini.
Amma ya zaman takewo ku da mutane tun an ce kuka an ba ku da nisa da 'yan bindigan nan, wani lokacin ko wani guri za su guraren ku suke wucewa.
Yau muna zama da su ne a dole, saboda a dole kau kana kallon su ka san ko za su je aiki ne. Wata sa'a sai yaudare ku da yawun sun wuce ba da ku za su yi ba, sai in sun dawo su zo su yi operation akan ku.
Akwai wasu al'ummomi da suke zama su yarjejeniya da su a rinka ba su kuɗi, sun taba neman ku haka?
Sun neme mu, sai suka ce in muna son mu zauna lafiya sun sa mana sai mun ba su miliyan 20. Haka nan aka ce musu mu da mu ba su ina muka ga miliyan 20, suka ce to ba za mu zauna lafiya ba.
Tun dai ganin yadda hararen 'yan bindiga ya yi kamari a yankin birnin Gwarin, ya sa masani akan harkokin tsaro Dafta Yahuza Ahmad Getso ba da shawarar yadda za a sauya sabon salo.
Ita wannan matsala ta tsaro ta birnin Gwari abu ne wanda yake abun kunya, abun takaici yadda abubuwan suke faruwa. Amma shawara abin da ya kamata za a iya yi ya zama mafita shine, wato akwai bukatar gwamnatocin jihohin da iyakokin yankin birnin Gwari da yankin Kagara ya shafa da su yi kokarin su zama da masu aikata waɗannan laifukan, saboda kullum kamar da nake faɗa, masu aikata laifukan kan nan an san su. Magana amfani da ƙarfin tuwo ko ƙarfin soja ba za ta kawo maslaha ba. Gwamnatin jihar Kaduna akwai buƙatar su sake shawara, su sake duba matsayinsu, domin ko a zamanin Annabawa in aka samu matsala ta kai kikikaka, ko da an samu wata matsaya akan yi haƙuri kuma a juya a canza zuwa wata matsayar. To akwai buƙatar kuma a tashi tsaye a yi wani abu wanda zai bada dama a samu mafita, a samu koma mai kyau.
Shi kuwa Malam Kabir Ibrahim din da abin ya shafa cewa yake gwamnati ce kawai ya kamata ta kara kwazo.
Muna roƙon yanzu gwamnati dan Allah taimakon da take ma yankin birnin Gwari ta ci gaba da taimako, a kara kawo jami'an tsaro a yankunan nan. Wallahi ku yallo inda za a aje kamma na mofal a daidai wajen kwasa-kwasa, wallahi za mu ji sauki. Akwai lokacin da gwamnati zai ce ba shike da security ba, amma mu kuma wani lokacin sai mu ce gwamnati shike da security because shine in charge of jihar.
Birnin Gwari da yana cikin kanan hukumomin jihar Kaduna da ke fama da hararen 'yan bindiga da sauran matsalolin tsaro, abin da suke alakantawa da irin dazuzzukan da suka kewaye ta. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahota, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To muryar, an yi kace-kace da ɗaya daga cikin kamfanonin sarrafa ƙarafa mafiya girma a nahiyar Turai mai suna Azovstal, yayin da sojojin Rasha ke ci gaba da mamaye birnin Mariupol na ƙasar Ukraine mai tashar jirgin ruwa, a cewar jami'ai a yau ɗin nan Lahadi. kamfanin karafa mafi girma a Turai ya ruguje. Ukraine ta yi babbar asara ta fuskar tattalin arziki, an illanta muhalli, abinda wata yar majalisar dokokin Ukraine Lisa Vasilenko ta faɗa kenan ta kafar Twitter. Vasilenko ta saka bidiyon tarwatsewar da kamfanin yayi, inda hauhawar hayaki ya turnike saman gine-ginen wurin. Daya daga cikin takwarorin aikinta, Sarhi Taruta, ta rubuta a kafar Twitter cewa sojojin Rasha dai sun ruguza wannan kamfanin. Farar hula 14 cike da yara 7 aka kashe a wani sansanin 'yan gudun hijira a kudu maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo, a cewar kungiyar Red Cross shiyar kasar a yau dinnan Lahadi. Jiya Asabar aka kashe mutane manya 7 yara 7 ciki har da wani dan shekaru 2 a wani harin da aka kai da adduna a yankin Ituri bisa ga adadin da Red Cross ta bayar wanda kafar AFP ta gani. Jin Desbo Banju, wani shugaban al'umma a Jugu na yankin Ituri, ya ce mayakan Kodeko sun shiga Drapka inda suka kashe mutane 12 da sarin adduna. A ƙarshe, babban kamfanin makamashin ƙasar Saudiya dinnan mai suna Aramco yau dinnan Lahadi ya ce ribar da ya samu a shekara ta 2021 ta karu da fiye da 120 cikin 100 saboda karuwar farashin mai, yayin da tattalin arzikin duniya ke farfadowa daga illar annobar corona. Wannan sanarwar ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da 'yan tawayen hutsi na kasar Yemen, waɗanda Saudiya ke jagorantar sojojin gamayya wajen yakarsu, suka kai hare-hare kan wurare da dama, ciki har da gine-ginen kamfanin na Aramco. Kamfanin na Aramco dai, wanda shi ke samar ma Saudiya akasarin kudadenta, bai bayyana irin illar da hare-haren suka yi mashi ba.
Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. Wasu 'yan bindiga a jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya sun kai hari akan wani ofishin 'yan sanda a garin Omugunmu da ke yankin karamar hukumar Oweri a jiya Asabar. Bayanai sun nuna cewa wani jami'in ɗan sanda ɗaya ya rasu, wasu kuma da dama sun jakkata sanadiyar harin. A gefe guda kuma wasu 'yan bindigar sun sake kai hari a gidan shugaban kungiyar kabilar Igbo ta Ohanaze. Rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da aukuwar waɗannan hare-haren. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya aiko mana da wannan rahoton.
Wasu 'yan bindiga a jihar Imo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya sun kai wani hari kan wani ofishin 'yan sanda da ke Umuguma a karamar hukumar Owari ta Yamma. Harin dai na 'yan bindiga tare da abubuwa masu fashewa sun yi sanadiyar hasarar rayuka da kuma jikkata mutane da dama, musamman jami'an 'yan sanda a yankin. Wani Musa Daniel Abia da ke zaman makwabci ga ofishin na 'yan sanda da aka kaiwa hari ga abin da yake cewa.
It's a non-government that attacked very close to my house. Not this road. It's very close to that police station. Omuguma police station.
Yana cewa ne wasu 'yan bindiga dauke da makamai da abubuwa masu fashewa sun kai hari a ofishin 'yan sanda da ke kusa ga gidana, sannan kuma kusa ga barikin soji da ke Obinze a yankin na Owari ta Yamma. Sannan kuma naga an cinna wuta ga ginin ofishin na 'yan sanda, inda naga jini na gudana a wurare daban-daban. Kuma na shaida cewa mutane da dama sun jikkata a yayin hare-haren. To sai dai kuma hare-haren na 'yan bindiga bata sauya zane ba, inda wasu 'yan bindiga suka kai hari a gidan shugaban kungiyar Ohanaze ta 'yan kabilar ta Igbo, Professor George. 'Yan bindiga dai sun jefa wasu abubuwa masu fashewa a gidansa, inda daga bisani kuma suka cinna masa wuta. Rundunar 'yan sandan jihar ta Imo ta tabbatar da afkuwar lamarin, kuma ta ce hare-haren 'yan bindigar ya yi sanadiyar mutuwar wani jami'in ɗan sanda ɗaya, tare kuma da jikkata wasu da dama. Alhaji Rabi'u Husaini shi ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Imo, kuma na tuntuɓe shi ta wayar salula.
Police station da ake kira Okuma Ogumugu yawa nan Owerri West da ka cikin gari. To kafin su kawo gurin suka fara jefa shi wannan nakiya suka tarwata ainihin police station ya kama da wuta. Akwai wanda ya rasa ransa wani special constabulary a cikin jami'an.
To akwai shugaban kungiyar Ohanaze da aka nuna shi ma an kai ma gidansa hari. Kamar zuwa yanzu kuna da wani ƙarin bayani game da abin da ya faru?
To shi ma jami'an DPO ne ya ba mu wannan sanarwa saboda ba mu san ma ta inda suka shiga suka je gurin wannan gurin, saboda a cikin wani ƙauye ne suka je suka shiga wannan gida, shi ma petrol bomb ɗin suka jefa. Nakiyar su nan ma suka jefa saboda abin ya yi lahani sosai ga ainihin saman kwano rufi ɗin gidan.
Haka kuma rundunar 'yan sandan jihar ta Imo ta ce 'yan bindiga a jihar sun bullo da sabbin dabaru na kai hare-hare nan da can. Kwamishinan 'yan sandan jihar Rabi'u Husaini ya ce ita ma rundunar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, za ta bullo da sabbin dabaru domin tunkarar 'yan bindiga.
Kuma insha Allah za mu canza salo, mun riga mun bayyana musu salon da za mu canza ba sai kaji shi ba, saboda salon da suka zo da shi ne na Jacob Nakiya kafin su isa guri. To wannan kuma gaskiya yana dabbatar da al'amuran jami'an tsaro.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar Sakkwato, to yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana. Shekara biyu kenan da gwamnatin kasar ta sanar da rufe iyakokinta a kokarin dakile yaduwar annobar coronavirus, matakin da masana da 'yan kasuwa suka ce ya gurgunta harkokin kasuwanci da kuma haddasa hauhawar farashin kayayyaki. Suna mai cewa bude iyakokin kasar ka iya zama mafi a'ala. Gwamnatin kasar da ta fara tattaunawar yiwuwar bude iyakokin yanzu. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Our borders will be closed to human traffic for the next 2 weeks.
Jawabin shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kenan yayin da yake jaddadawa al'umman kasar matakin rufe iyakokin kasar a yunkurin da yace gwamnatinsa ke yi domin dakile yaduwar cutar COVID-19. Matakin da ya gurgunta sana'o'in jama'a musamman masu tsallake iyaka zuwa wasu kasashen da ke makutaka da Ghana.
Ina kawo dogayen ribu na mayafayya fullu na candidates abin ga idan gaci mata
daga wani kasa
Togo Lagos duka
kina ki kai har Kano.
Eh muna kai har Kano. Gaskiya kulle bodan da ya affect mu sosai saboda ya bar zuwa yin ma bamu ya mutse. Dan nan ma shanja an giza ga idan mu zage yin kuma kina yin ka bi kuma tare ka kai maka kudin ka. Kuna rokon gwamnati sai yawan kuyi gwamnati sai yawan kuyi bude muna anya tausaya muna.
Anya ne muke so ya bude, anya bude anya komai ya yi muna sauki. Wanda bodan da yace be mai wa muke zuwa muke kawo. Yanzu aka mai wannan muka ce sada lore koi wa
wani direban bus mai safar fasinja zuwa kasashen da ke makutaka da Ghana kamar Burkina Faso da Mali da dai sauransu ya ce tun lokacin da anka rufe iyakar ba ya da sana'a.
Mu muna bi bodan Kulungu tunda aka rufe bodan ga tun azumi na garin gaban ta hanya ba ina nan ga saboda shi ya dame mu kwarai-kwarai in an bude mu wallahi mun ji dadi.
Wasu masana na ganin rufe iyakoki ba shi ke hana yaduwar cutar COVID-19 ba, sabida ba samu yawan masu dauke da cutar a wasu kasashen da ba su rufe iyakokinsu ba, inji sarki Imran Hashiru Dikeni mai sharhi bisa harka na tattalin arziki.
Wasu kaya da muke amfani da shi musamman kayan lambu da kuma nama fi yawan su muna samun shi ne daga Niger, Nigeria da kuma Abiko, kuma baba da yawa da Ghana ke samu daga wayanga kasashe. Sakamakon kulle border wayanga baba ba mu samun shi yanda ya kamata, yana daga cikin abin da yasa farashin shi suka haura sosai. Kodake suna nuna cewa ba hana shigowa da wasu kaya ba, amma ainihin mutane su ne suke zuwa shigowa da kayan. Sai zan shigowar mutane suna wahala sosai, yana kan damun kasuwanci. Nazari ya nuna cewa idan ka duba kasashen Afirka ta yamma za ka mafi yawan kasashe da suka kulle borders kodake sun ci amfani amma ba su ci amfani kwarai ba. Idan ka duba Nigeria, Ghana, wayan kasashe sun kulle borders, haka yau suna gani kamar suna son su magance corona. wannan. Amma idan ka hada su da kasashe wanda ba su kulle bodirin su ba wa cikin wanzar zamani, za ka kaman koronan nan shi ma bai shiga wurin kwarai ba. Akan haka wasu maluma ke gani cewa ba lalle sai an kulle bodin nan zai hana shigowar korona ba.
Malam Yusuf Fafana, mai magana da yawun gwamnati bisa harkoki masu nasaba da zamantakewan jama'a, ya ce tuni shugaban kasa na jagorantar taron wuni uku na daga cikin batutuwa da suke tattaunawa shine bude iyakar.
Cikin shekara biyu kenan da aka kulle bodin Ghana duka, wurare uku duka da muka kulle daga rukan da ke danta da mu. Mun gane cewa wannan abu duka ciki ma tunda ba don ciwon ba, yana kawo kuma kasa na zuwa baya domin cikin fatauci da sauraron su da kuma protocol da yake guna na movement of goods and services. Ya sa musu ana nan kwarai daga kai. Wannan duka na ciki ya amince kwarai da yasa government in Ghana da mataimakin shi da kuma manyan ministoci da ake kiran su cabinet suke wanga meeting kwana uku ga duba wannan hanyoyi da inda za a bi. Don Allah ya yarda, na yi imani cikin wanga Asabar da Lahadi da zuwa Litini an yi announcement kaman an bude borders in Ghana.
A wannan wata na Maris din bana ne aka shafe shekara bincur da Ghana ta sanar da rufe iyakokinta sakamakon annobar corona. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku a duk rana kamar ta yau daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce taku Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla, kai tsaye muna tare da ƙwararriya a fannin sanin halayyar dan adam, wato psychologist kuma wacce ta yi fice a kafafen sada zumunta, amma za mu ba ta dama domin ta gabatar mana da sunanta sai kuma mu daura kan maudu'in da za mu tattauna a yau.
Sunana Aisha Buba, from the Sunshine Series, sunan kamfani mu kenan, inda muka kwarance wajen taimakawa mutane akan duk wani abu da ya shafi lafiyar kwakwalwa.
To, malama Aisha, a takaice da yake yau maudu'in namu zai mai da hankali ne akan cyberbullying, wato cin zarafi ta kafafen sada zumunta na yanar gizo. Ko zaki mana karin haske dangane da me ake nufi da cyberbullying?
Abinda ake nufi da cyberbullying ko kuma cin zarafin mutane ta bangaren yanar gizo, kafafen sada zumunta, social media, yana nufin cin zarafin mutum ko zagin mutane ko fadan wani magangani na batanci game da mutum da niyyar cutar da su ko da niyyar bata musu rai, shine abin da ake nufi da cyberbullying. Cyber yana nufin duk dai abin da ke faruwa akan yanar gizo.
To, da yake kin batu akan cewa duk wani tsangwama ko kuma cin zarafi ko kuma muzantawa mutum ta kafafen sada zumunta, idan muka yi la'akari da cewa yanzu fa waɗannan kafafen sada zumunta ya zama duwan dare, babu wani wanda zaki gani kai ko ma a ƙauye ka fito zaki ga mafiya yawa mutane suna kafafen sada zumunta ɗaya ko biyu ko ma uku ko ma fiye ma da haka. Shin ya mutum ma zai gane cewa ana cin zarafin shi ko kuma ana tsangwaman shi?
Yanzu karaman misali, mutum ya rubuta abu a yanar gizo, sai za a yi comment, mutane za su yi magana a kai, sai a fara zagi ko a fara zagi ko mutum ya saka ko hoto haka, sai a fara kushe wani abu game da hoton ko halitta na mutum ko fadan maganganu na batanci game da mutum, wani lokacin mar ƙarya, maganganun da basu da tushe, mamma ita yadawa kaman gaske. To, duk irin haka in ka mutum ya ga yana faruwa da shi, duk cyberbullying ne. Duk wani abin da za a yi da niyyar a musgunawa mutum, a bata mishi suna, a bata mishi rai, cyberbullying ne.
To, a matsayin ki na ƙwararriya, shin yaya mutum zai iya tsaya? Don so tare da dama mukan ga mutane ba sa iya fitowa fili su bayyana ko wani baiwa da Allah ya basu ko kuma abu kamar suna tsoro ko kuma suna ganin kamar a ko basu cancanta bane ko kuma makamanci haka. Taya mutum zai iya tsayawa ba tare da ya ji wani haufin ba ko kuma ya ji wani shaku wajen bayyana baiwarsa sa ko kuma wani abu da yake so ya bayyana wa duniya.
Kin ga abin da zan ce yanzu misali ko me ka so yi a rayuwar nan? Allah shi kadai ne yake da perfection, shi kadai ne yake da daidai. Ko ya ka saka effort a abu bai zama lalle 100% ya tafi daidai ba. Idan ka sa ranka cewa babu komai, idan ma nayi bai tafi daidai yanda na so ba, zan iya gyarawa ko kuma zan iya koyan wasu darussa daga abin da nayi da ba daidai ba in gyara nan gaba. Idan mutum ya yarda cewa fa daidai fa sai Allah, kai fa ba za ka iya yin abu 100% ba, ka kwantar da hankalinka akan wannan zai sa ki ga mutum in yana abu yana da confidence. Dan me mutum zai tunanin koda nayi kuskure zan duba wannan kuskuren in ga me zan iya koya akai domin in gyara gaba. Mutum baya tunanin a in nayi kuskure shikenan ban iya ba, ko kuma shikenan rayuwa kuma ta ba za ta tafi daidai ba. Ki ga mutum in yayi kuskure dai duk hankali ya biya tashi. Kuskure dole ne, inda dan adam yake kuskure ya zama dole. Amma inda ka kwantar da kai da zaka iya koya daga kuskuren da kai, zaka iya daukan wasu darussan ka gyara nan gaba, shikenan lamarin da sauki.
To idan na dawo da ke baya kaɗan, in muka kwatanta a cikin kaso 1 zuwa 10 su waye aka fi cin zarafin su a kafafen sada zumunta?
Yan siyasa. Langa bucin zarafin yan siyasa most times kuma za a ce mutane da dan hujjan su, amma shi cin zarafi komai hujjan ka sai sa message din da kake so ka passing across ya misin ya zama ya bata a cikin cin zarafin. Yanzu duk rashin jin dadin mu ga wasu yan siyasa, zagi ba shi zai dada su daidai ba. Kuma in ana zagin da cin zarafin sai ya sa ma magana mai muhimmanci ya bata duk a cikin zagi. Amma da zamun tsumar kayin magana mai muhimmanci dole su saurara, dole su ji, tunda ba za su ce ba sa gani. Amma tunda su ma mutane ne kamar kowa, kamar kai mai yin cin zarafin, idan an ci zarafin su zai dame su, so me za su yi? Sai su daina kallon abu. So duk maganan da za ku yi ba zai zama su ya kai gare su ba. So duk wata ma damuwa da kuke ciki ba zai kai gare su ba, tunda abin ya zama cin zarafi. Su kuma suna so su protect lafiyar su kar su shiga tunani. Sannan kuma mata ma suna yawan fuskantar wannan matsala ta cin zarafi ta yanar gizo, musamman ta wajen fannin halittar su, ko yanda kamannin su yake a tana da kiba a ko tayi baki da yawa ko a tayi haske da yawa, duka dai haka. Sai kuma matasa teenagers su ma suna yawan fuskanta saboda suna level na development din su, wanda ko me ya faru yana iya shiga ransu. Sai kiga ko suna duba abinda sa'annin sa'o'in su suke yi wanda ba su da shi. Sai kiga easily irin wannan cin zarafin da musgunawan yana damun su sosai. To matasa, musamman matasa, yafi ina ga ya mafi damun su saboda yawan su, kinga sun fi yawa ko a Nigeria matasa sun fi yawa.
To a matsayin ku na ƙwararru, a shin wanda irin kokari kuke wajen ganin cewa kun fadakar ta yanar gizon nan, a ya kamata fa a daina yawan tsangwama, ko kuma ga matakan da ya kamata mutum ya bi domin ya tsaya da kafafuwan shi?
Kin ga wani lokacin muna koyin post haka, mu rika fada wa mutane akan yanda za su kula da lafiyar su, yanda za su kula cewa ba su shiga cikin tsananin damuwa ba, irin abubuwan da mutum zai iya yi, yanda yanayin rayuwa ko yanayin yanda wasu suke tunani akan su kar ya daga musu hankali ya dame su. Muna yawan yin post a game da haka. Sannan kuma wani lokacin muna dan yin ko training haka ma ma'aikatan makaranta, ma iyaye, akan yanda za su rika kula da yanayin musgunawa, yanda za a magance shi a makarantu, a gidaje. Sannan kuma yanzu haka muna da layi da za a kira akan National Emergency Number 112 do a Abuja yake aiki kawai yanzu, inda in kana cikin wata damuwa zaka kira ka da mai ka magana da irin mu masu bada shawarwari. To kinga duka irin wa'annan abubuwa ne da muke dan sakawa a different places, a dan ga cewa irin wa'annan abubuwan sun daidaita a cikin al'umma kuma sun ragu.
Malama Aisha, muna godiya da wannan dama da kika bamu kazanta da ke, da fatan kuma idan a bukatun hakan ya sake samuwa za ki saurare sosai. To sauraro gabaki daya abin da ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokacin. Sai kuma na gaba da yardan Allah za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Leonard wanda ya hada shirin, da injiniyan mu na yau Mr. Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.